Bà Chi mày dán cầu già. Gwamnan jihar Sokoto Aminu Wazir Tambuwal ya bayyanar da kudurinsa na tsayawa takarar shugabancin Najeriya. Yana ganin ya fi saura dama da cancantar hawa kujerar ta shugaban ƙasa.
Kusan duk wanda ke neman wannan matsayin a hali yanzu ba wanda yake da ƙananan shekaru da ya kai duk da duk ayyukan nan da nayi duk sanin Najeriya da Allah ya bani har yanzu shekaru na 56.
Shin ina aka kwana ne game da takaddamar cire tallafin man fetur a Najeriya? Jama'a assalamu alaikum. A farkon makon nan ne gwamnan jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya Aminu Wazir Tambuwal ya fito fili ya bayyana aniyarsa ta neman tsayawa takarar shugabancin kasar a babban zaɓe na shekara ta 2023 mai zuwa. Tambuwal tsohon kakakin majalisar wakilai wanda ke kan wa'adi na biyu na gwamnan jihar Sokoto ya fitar da kudirin nasa a fili ne a wani taron siyasa a birnin na Mujaddadi. Duk da yake dai Tambuwal ya ce yanzu haka ana kan matakin tuntuɓa da tattaunawa ne akan kudirin nasa. A wata zantawa da muryar Amurka ya ce yana ganin ya fi kowa cancantar rike mukamin shugabancin Najeriya musamman a yanayin da ƙasar take ciki a halin yanzu.
Abu na farko dai ni tun tashi na aikin da na fara rayuwata shine aikin lawyer, kuma na kai ga matsayi a cikin aikin lawyer nan wanda ake cewa life venture, wanda ina daga cikin manyan lawyoyin cikin ƙasar nan waɗanda ke a cikin wannan dandali na manyan lawyoyin Najeriya, wato Bureau of Ventures a ɓangaren shari'a kenan. A ɓangaren sha'anin majalisa, in ka lura in kana tunawa, to hijira 2003 ina majalisar tarayyar Najeriya, aka zaɓe ni karo na biyu hijira 2007, aka zaɓe ni karo na uku hijira 2011. A kowanne daga cikin zaɓukan nan guda uku da aka yi min, matakin farko na zama shugaban marasa rinjaye na jam'iyyar AMPP a wannan lokaci. Hijira 2007 na zama mataimaki ko muƙaddashin mai tsawatarwa na jam'iyyar PDP a jam'iyyar tarayya. Murra ta uku inda Allah ya maida ni kuma tare da goyon bayan jama'a, hijira 2011 na riƙe muƙamin da shi ne babban muƙami wanda kowane matsayi a cikin majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya, wato kakakin majalisar wakilai ta Najeriya. Idan ka debi ɓangare wato na majalisa, za ka ga cewa ina da masaniya kan tsarin demokuraɗiyya na wannan fannin kusan shekara 12, wanda da wahala ka samu a cikin waɗanda ke wannan fafutuka yanzu wanda yake da wannan masaniya ta ɓangaren aikin majalisa. Ɓangaren aikin kuma gwamnati na zama da Allah da taimakon jama'a gwamnan jihar Sokoto hijira 2015, kuma na sake dawowa karo na biyu hijira 2019. Saboda ɓangaren da za ta tsawa insha Allah alhamdulillah ba ta da alfahari ba, shi ma yanzu na samu cikakkar fahimta da sanin makamar aiki na ɓangaren gwamnati. Saboda ɓangaren shari'a, ɓangaren majalisa da kuma ɓangaren gwamnati waɗanda su ne ɓangarurruka guda uku na gudanar da mulki na demokuraɗiyya, kowannensu in ka duba akwai cancantar da Allah ya bani a cikin waɗannan ɓangarorin. Ƙari ga wannan kuma aikin da ake yi na gwamnati, ana magana cewa a samo waɗanda shekarunsu ba su yi nisa da yawa ba. Ni ba zan kira kai na saurayi ba, amma ko ba zan kira kai na tsoho ba, saboda kai na zama kamar wata gada ko kuma wata mahaɗa wadda ke tsakanin matasa da kuma waɗanda suke tsofaffi. Kusan duk wanda ke neman wannan matsayin a hali yanzu, wanda suka riga suka ambata suna nema ko waɗanda suka ambata sun zo suna tuttuɓa, ba wanda yake da ƙananan shekaru da ya kai ni, wanda shekaruna duk da duk ayyukan nan da na yi duk sanin Najeriya da Allah ya bani da duk fahimta ta hulɗa ta gwamnati da Allah ya bani har yanzu shekaru na 56. Kuma matasan Najeriya suna cewa a kawo musu shugabanni waɗanda suka fi kusa da su, waɗanda suka fi fahimtar al'amuransu da kuma yanayin da suke ciki. Saboda duk waɗannan dalilai da kuma abin da muka yi a nan jihar Sokoto na ayyuka waɗanda a bayyane suke, sun gaji cewa da Allah, idan Allah ya ba wannan matsayin, aikin nan za mu yi shi.
Your Excellency, da kai aka soma tafiyar nan da ta kafa wannan gwamnati ta jam'iyyar APC, amma daga baya kuka raba gari har ka dawo kana sukan lamirinta. Shin menene kake gani ana yi ba daidai ba da yasa kake son tsayawa takarar shugaban ƙasa domin ka gyara?
Abu na farko shine sha'anin tsaro. Na sha magana akan sha'anin tsaro Najeriya yadda ya tabarbare a ƙarƙashin wannan gwamnati, kuma na sha faɗi ni a nawa ra'ayi irin hanyoyin da za a bi na gyara sha'anin tsaron Najeriya. Abu na biyu, haɗin kan 'yan Najeriya. Ba mu taɓa samun lokacin da aka samu rarrabo kanun 'yan Najeriya kamar wannan lokacin ba. ina da kyakkyawan da sun cewa sanin da Allah ya bani Najeriya da ƴan Najeriya da halayyar su da ɗabi'ar su da hulɗar da yake da ita kusan kowanne sako da lungu na wannan ƙasa ina kyautata sun cewa in Allah ya yarda zan kasance mutum wanda zai sake dawo da martaba da haɗin kan wannan ƙasa ta Najeriya. Abu na uku sha'ani tattalin arziki. Sha'ani tattalin arzikin Najeriya ya gurguje wanda ya samu nasaba ne kan matakai da kuma matakan da gwamnatin tarayya ke dauka da kuma rashin ayyukan yi ga al'umma. Yanayi ya kawo cewa kusan ba mai son ya zo Najeriya ya kawo hajarsa.
Tun a matakin jam'iyyarka ta PDP akwai kalubale na fuskantar zaratan 'yan takara irin su tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar da dai sauransu. In ma ka tsallake matakin jam'iyya akwai wasu manyan 'yan takara wasu jam'iyyu ciki har da jam'iyyar APC mai mulki. Ina baka misali wato kamar tsohon gwamnan jihar Legas Bola Ahmed Tinubu da sauran ire-iren su. Anya, wani shiri kake da shi na tunkarar wannan kalubalen na sauran 'yan takarar?
Ai wato Malam Murtala, ya kamata mu ƙara fahimtar cewa al'amari na Allah ne, kuma Allah shi ke bayar da mulki ga wanda ya so lokacin da ya so ba tare da shawara da kowa ba. Amma shiri na fuskanta na kalubalanta abinda na saba da shi, yaya na zama kakakin majalisar tarayyar Najeriya ko ka manta ne? Yaya na zama gwamnan jihar Sokoto na karo na biyu ko ka manta ne? Duk kusan waɗanda yake magana cikin jam'iyyar APC ai sun sa hannu su ga cewa Allah bai ni na dawo karo na biyu gwamnan jihar Sokoto ba. Amma Allah ya hukunce shi saboda ni a shirye nake muddin da jam'iyyata ta aminta na samu tutar in tsaya takarar shugaban ƙasar Najeriya, a shirye nake kowaye jam'iyyar APC ta kawo ya huskance shi kuma in kalubalance shi.
Idan za a iya tunawa a can baya kaɗan dab da ƙarshen shekarar da ta gabata ta 2021, gwamnatin tarayyar Najeriya ta baiwa 'yan ƙasar wani albishir na sabuwar shekara, inda ta ce za ta cire tallafin man fetur wanda hakan na nufin ƙarin farashin man da kusan kashi 100% ga masu amfani da shi a ƙasar a sabuwar shekarar nan da muka shigo ta 2022. To sai dai tun a wannan lokacin albishir ɗin bai sami karɓuwa ba a gurin 'yan Najeriya. Balma rutsa ta akasarin 'yan kasar yayi, waɗanda suka so mu bayyana ƙorafi har ma da barazanar tsunduma yaje-yajen aiki muddin gwamnatin ta aiwatar da ƙudurin nata. Lamarin da ya sa ana dab da wa'adin da aka shata na so mu aiwatar da ƙudurin, gwamnati ta lashe amanta da sunan cewa ta ɗage lokacin cire tallafin da ƙarin watanni 18 nan gaba. To sai dai kuma 'yan Najeriya musamman 'yan fafutuka da ƙungiyoyin farar hula sun ce sam ba za su mayar da wukarsu a kube ba, suna nan kan bakansu da kuma shirin kota kwana kan lamarin koda ko yaushe ne aka kai shi. Nastura Ashir Sharif shine shugaban kwamitin amintattu na haɗakar ƙungiyoyin arewacin Najeriya.
Farko zan yaba wa ita majalisar dattijan ƙasa ƙarƙashin jagorancin shi sanata Ahmed Lawan bisa jajircewar da suka yi, suka tsaya suka goyi bayan al'umma, suka tabbatar an dakatar da wannan almundahana da aka kullo da sunan wai za a cire tallafin man fetur wanda babu wani tallafi da ake wai bayarwa. Dalilin da yasa muka ce babu wani tallafi shine kowa ya san a Najeriya yau hukumar kula da harkokin man fetur ita take shigo da mai ƙasar nan, su kadai suke siyo mai su shigo da shi ƙasa a raba 'yan kasuwa da sauransu a kakkai guraren da ake amfani da shi. Kullum sai a ce wai ana ba da wani wai tallafi na shigo da mai, wa ake ba wa tallafin? Ita NNPC din ake ba tallafi ko wa ake ba wa? Na farko kenan. Sai na biyunsu, ya kamata ma a zauna a daddali a ƙasar nan a gaya wa 'yan ƙasa shin man fetur da NNPC take shigo da shi a ina take samun kuɗin da take shigo da man fetur din nan, danyen man da take diba adadi nawa take diba take fita da shi, sannan kuma ya take siyo shi wannan wankakken mai da ake shigo ake kawo shi ƙasar nan? To wannan abu mun ce da mutanen mu da suka muka shirye dissonant shirin da muka yi a saurara, amma kowanne su ci gaba da meeting a jihohinsu saboda mun san magana cewa akai an dakatar zuwa lokaci ba cewa akai an yanke gaba ɗaya ba. Mun san za a ji a kuma tsaro wata sabatta juyarta ne ƙarshen ta a daidaita, da haka mun ce kowa ya zama on standby ana kallon su da sun zo da wani abu makamancin wannan a sake fitowa a jajirce a ce ba a yadda ba.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Muhammad Nasir da Shamsiya Hamza Ibrahim, Jindi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.